Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 19 ga watan Nuwamba shekarar 2018 akan mitoci 40-49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma san kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba, Baba Yakub Makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal, muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
To Baba jiya Talata wani alkali a nan birnin Washington DC ya nuna rashin jin daɗin sa a yayin game da bayar shugaban ƙasa Donald Trump shawara kan hakokin tsaro na farko Michael Flynn kan ƙarya da yau masu bincike a maganar da yayi da ƴan makonni kafin Trump ya hau mulki da ƙasar Rasha. Yan majalisun jam'iyyar Republican da Democrat na aiki tare a zauren majalisa domin neman sulhu yayin da shugaban ƙasa Donald Trump ya sassauta lafazinsa na barazanar rufe ayyukan gwamnati a ƙarshen makon nan. Haka kuma wata jami'ar majalisar ɗinkin duniya da ke yaƙi da cin zarafin mata inda ake tashin hankali ta faɗi cewa irin wannan tashin hankali ya ƙaru sosai a Sudan ta Kudu.
To kanan labarin kenan, bayan kun gama jin labarai za ku je cewa wasu ƴan bindiga a jiya sun harbe tsohon babban Hausan harsoshin Najeriya da ake kira Chief Marshal Alex Baji Hallahira.
Not armed forces of the political party, not armed forces of anybody. We are armed forces of Nigeria and we remain apolitical.
Marigayi, tsohon babban hafsan rundunar tsaron Nigeria, Air Chief Marshal Alex Bade kenan, wanda a jiya wasu ƴan bindiga suka bindige har lahira.
Masana kuma na ci gaba da yin sharhi akan cece kuce da kunno kai tsakanin sojojin Najeriya da kungiyar Amnesty International bisa zargin da sojojin ke yi cewa suna yi wa Najeriya zagon ƙasa. Bayan haka kuma Madina Dauda za ta shigo mana da shirin ta da bokaradiya a yau, amma duk sai mun fara jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumal. Jiya Talata wani alkali a Washington DC ya nuna rashin jin daɗin sa ainin ga mai baiwa shugaban ƙasa Donald Trump shawara kan harkokin tsaro na farko Michael Flynn akan ƙaryar da yayi wa masu bincike akan maganar da yayi da Rasha ƴan makonni kafin Trump ya hau mulki, amma kuma ya jinkirta yanke masa hukunci. Alkalin kotun tarayya na gunduma Emmett Sullivan ya ce ba zai boye rashin jin daɗinsa da damuwarsa ba kan abin da Flynn ya yi, kafin daga baya ya amince da buƙatar lauyoyin Flynn na soke zaman yanke hukuncin. Flynn ya tabbatar wa alkali Sullivan cewa ya sani ba ƙaramin laifi ba ne a yi wa masu bincike ƙarya a lokacin da suka tambaye shi zanta wasu da jakadar Rasha na wancan lokacin a Amurka, Serge Kislyak. Alkalin ya faɗa wa Flynn cewa abin da ya aikata babban laifi ne kuma cin amanar ƙasa ne. Mai bincike na musamman Robert Mueller ya bayar da shawara kan ɗan shekaru 60 a duniya Flynn, kuma tsohon janar na soja wanda a baya ya taɓa zama shugaban hukumar tattara bayanan sirri ta soja, da kada a yanke masa hukuncin da zai kai shi ga gidan yari saboda irin haɗin kan da yake baiwa binciken da yake gudanarwa kan alaƙar kwamitin kamfen ɗin Trump da Rasha, da kuma ko Trump ya karye doka a yunkurin dakatar da binciken da ake. Amma alkali Sullivan ya ce ba zai iya tabbatar da cewa Flynn ba zai je gidan yare ba idan haka yanke masa hukunci a watan gobe. Yan majalisun jam'iyyar Republican da Democrat na aiki tare a zauren majalisa domin neman sulhu yayin da shugaban ƙasa Donald Trump ya sassauta lafazinsa kan barazanar da yayi na rufe ayyukan gwamnati a ƙarshen makon nan. Bayan da Trump ya ce zai yi alfaharin rufe wasu ma'aikatan gwamnati akan buƙatarsa ta gina katanga akan iyaka, jiya Talata Trump ya faɗa manema labarai cewa za mu sa ido mu ga abin da zai faru, da akwai sauran lokaci muna buƙatar tsaron iyakarmu. Za a fara dakatar da wasu ayyukan gwamnatin tarayya Amurka ranar Juma'a idan har majalisa da Father White House ba su amince da kudirin kasafin kuɗi na gajere ko dogon lokaci ba. Sama da ma'aikatan gwamnatin tarayya 800 ne za a dakatar daga aiki ko kuma su yi aiki amma ba za a biya su ba, lamarin da babu wanda yake son ya ga ya faru ana mako guda kafin sallar Kirsimeti. Trump da yana son dala biliyan 5 domin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico, amma shugaban ƴan majalisun dokoki da na wakilai na jam'iyyar Democrat sun ki amincewa. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ranar Lahadi ta gabata ne shugaban Sudan Umar al-Bashir ya kai ziyara Damascus, lamarin da ya bayawa wato ya bayawa wancin masu sa idon mamaki. A cewar kafan ya labaran Larabawa, ziyarar wata dabarar kasar Rasha ce na dawo da shugaban kasa Bashir al-Assad da gwamnatin su cikin harkokin siyasar Larabawa.
وفيه وصل الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان بعد ظهر اليوم إلى مطار
لوكاتن دجان تلفزيون ان سيري كي سند زيارة شوغابان سودان عمر البشير تكيم مامايكي كمر يد ما سا ايدو كي wannan ita ce ziyarar farko da wani shugaban kasar Larabawa ya kai Syria tun lokacin da aka kori gwamnatin Assad daga kungiyar kasashen Larabawa a shekarar 2011. Jarida Ash-Sharq Al-Wasat, mallakar gwamnatin Saudiya, ta fitar da rahoton da ke cewa makasudin ziyarar shine aikawa da sako cewa manyan kasashen Larabawa a shirye suke su bai wa gwamnatin Syria damar sake shiga kungiyar. Gaskiyar magana akan Bashir, wanda kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa ke neman ruwa a jallo, yayi tafiya zuwa Syria akan jirgin Rasha. Hakan na nuna cewa Rasha na sha'awar hada shugabannin biyu, Bashir da Assad, waɗanda yawancin shugabannin kasashen yammaci suka juyawa baya. Wata jami'ar Majalisar Dinkin Duniya da ke yaƙi da cin zarafin mata inda ake tashin hankali ta faɗi jiya Talata cewa irin wannan tashin hankalin ya ƙaru sosai a Sudan ta Kudu cikin wannan shekarar, kuma akwai buƙatar ɗaukar matakin kare yawan yin fyaɗe. A shekarar 2018 an sami yawaitar batutuwan da suka shafi cin zarafin mata a yankunan da ke fama da tashin hankali, a cewar Prime Leah Fatton lokacin da take faɗa wa kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ta hoton bidiyo daga London. Yawan mutanen da lamarin ya shafa a shekarar 2018 sun kai 157,000, wanda hakan ke zama mafi yawa da aka taɓa samu cikin shekaru uku da suka gabata. Fatton, wadda ke zama wakilin babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya kan cin zarafin mata a yankunan da ake fama da tashin hankali, ta ce cin zarafin mata a Sudan ta Kudu ya zama ruwan dare, kuma ana yi ne domin cin zarafin matan da kuma bangaren da suka fito, yawanci na kabila ko jam'iyyar siyasa da suke. An bayyana masu irin wannan cin zarafi a matsayin sojojin gwamnati da mayakan ƴan aware. Daga ƙarshe, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ɗaga wata uwa daga ƙasar Yemen ƙafa don dokar, wato kan dokar Trump ta hana wasu ƙasashen musulmai shiga Amurka, inda aka ba ta damar shiga Amurka domin ta kasance ɗanta maras lafiya. Ana sa ran Shema Wheeler za ta isa birnin San Francisco a yau Laraba, inda ɗanta mai shekaru 2 Abdullah Hassan, ɗan ƙasa Amurka ke fama da rashin lafiya, wanda yanzu haka na'ura ce ke taimaka masa wajen yin numfashi. Mahaifin yaron Ali Hassan, wanda shi ma ɗan ƙasar Amurka ne, yanzu haka yana tare da ɗansa a jihar California.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne bane jiya sun harbe tsohon babban Hafsan Hafsoshin Najeriya M Chief Marshal Alex Bajin har lahira. Daga Abuja kuwa ga Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoto.
Marigayi, tsohon babban Hafsan Hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya, kuma tsohon babban Hafsan Hafsoshin rundunar tsaron Najeriya Air Chief Marshal Alex Bade kenan, wanda a jiya wasu 'yan bindiga suka bindige har lahira. Cikin wata sanarwa da ya aiko mana, kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya Air Commodore Ibikunle Daramola ya ce an bindige tsohon babban Hafsan Hafsoshin rundunar sojan Najeriya ne akan hanyarsa daga Kefi zuwa Abuja, lokacin da yake dawowa daga gonarsa. Tsohon baban Hafsa mai kula da harkokin mulki a hedkwatar sojan saman Najeriya, Air Vice Marshal Alkali Mamu, na daya daga cikin mukarraban marigayin.
Air Chief Marshal Alex Bade mai gidana ne. Mun fara aiki da shi tun ina karamin soja a Kaduna. Ba abin da zamu ce wannan babban rashi ne anan. Har yanzu I'm still in a shock. Ban ga dalilin da za a zo a yi wannan ta'adi ba.
Ko ya rike babban hafsan rundunar sojan sama kafin daga bisani ya rike babban hafsan tsaron Najeriya gaba daya da ya rike a karshen aikinsa na soja. Kamar za ka iya tuno irin rawan da ya taka misali?
Air Chief Marshal Bade ya yi Chief of Air Staff ya karɓa daga hannun Air Chief Marshal MD Umar. Duk ayyuka masu kyau da Oga MD Umar yanzu, Oga Bade ya ci gaba da wannan ayyuka. Ya raya Air Force kuma ya yi training ɗin mutane da yawa. Da aka zo aka kwazo shi. Shine lokacin mulkin President Abdulaziz Goodluck Jonathan ya bashi promotion ne da shi Chief of Defense Staff. A wannan lokacin ana cikin yakin Boko Haram. Da ba don kokarin da suka yi ba, da ba a samu ma an yi election na 2015 ba.
Kaman wannan yawan kashe-kashe da ke faruwa a Najeriya a halin yanzu, wannan me yake nuna wa a shanin tsaron ƙasa?
To, abinda mu za mu kai ma gwamnati shine ta ci gaba da kokarin tsare jama'a don yanzu. Gaskiya in har four-star general na Nigerian Armed Forces za a iya same shi akan hanya a kashe shi, to fa abin al'ajabi ne a wannan ƙasa ta mu a yau.
An haifi Air Chief Marshal Alex Bade a ƙauyen Vintim da ke ƙaramar hukumar Mubi ta Arewa a jihar Adamawa a shekarar 1957. Bayan kammala karatun primary ne kuma ya wuce zuwa makarantar secondary da ke Villanova da ke Numan a jihar Adamawan, kafin daga bisani ya wuce zuwa makarantar horar da hafsoshin soja ta NDA da ke Kaduna, inda ya kare a shekarar 1977. Sannu a hankali ya ta samun girma da mukamai, inda ya kai kololuwar mukamin rundunar sojan saman Najeriya a matsayin babban hafsan hafsoshinta na 18. Kafin daga bisani kuma ya kure mukami a gidan soja, inda aka nada shi babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya baki daya. Kafin daga bisani ya yi ritaya bayan dalewa mulkin shugaba Muhammadu Buhari. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A hali da ake jiki kuma headquarter wato sojojin Najeriya ta kira da a kulle ofisoshin Amnesty International da ke Najeriya bisa zargin tana yi wa Najeriya zagon kasa da kuma kasancewa barazana ga sha'anin tsaron kasan. Har yau dai ga karin bayani daga Hassan Mainakaina daga Abuja.
Headquarter sojan Najeriya ta yi zargin cewar Amnesty International na son wargaza Najeriya a hirar da ne da shi a baya-bayan nan. Kakakin hedkwatar tsaron Najeriya, Brigadier General John Agim, ya koka bisa irin taketan kungiyar na Amnesty International.
And I can tell you emphatically that Amnesty International is against Nigeria, not the military.
Zan iya gaya ma ƙarar cewa Amnesty International na adawa da Najeriya ba wai sojoji ba.
Military personnel.
Na faɗa a baya cewa in Amnesty International na da wani korafi akan kuma wani jami'in soja ne, in yi ritaya me zai hana su kai shi gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya? Kama yanzu komandojin mu nawa ne suka yi ritaya, kuma nawa aka kai su gaban wannan kotu? Yanzu da ake ta yamadidin sojojin mu na cin zarafin bil'adama a shiyar Arewa maso gabashin Najeriya, shin ka ma san komandojin mu nawa ne yan asalin wannan shiya?
Do you know how many of our commanders are from the north?
Ganin yadda hedkwatar sojin kasa ke kiran a rufe ofishin na Amnesty a Najeriya, a cewar wani masani Farfesa Muhammad Tukur Baba, hakan ka iya nuna Najeriya a matsayin kasar da ake nuku-nuku akan yancin bil'adama.
Su kansu sojojin Najeriya, wannan yaki da suke yi fa ba wai yaki ne da aka san yaki na kullum ba, wani irin yaki ne da ni ina gani ba su samu horo a kama abin da ake kira yakin tsari Kanoke ba. Haka ƙungiyoyin nan dole za su rinka ganin kaskancewa da kuma dai wasu kura-kurai da sojoji suke yi, amma rufe ofis ba zai kawo mana wani tasiri ba. Jama'a za su ga cewa akwai abin da
suke boyewa shi yasa ake son a kore su a rufe ofisoshin
Comrade Ibrahim Garbawala wani dan gwagwarmaya ne a Najeriya
wato Malam Hassan babu yadda za a ce lokaci guda a to a ce kungiyar Amnesty kungiya da tayi tasiri a duniya wanda aka san da ita kasashe suna da yawa kusanci maka babu kasar da ba Amnesty ba sa shiga su aiki a duniya da za a wayi gari a ce da su kai wai kudi wai sun zo Najeriya sun zama wai abokan gaba na gwamnati ko na soja
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
kama ta adawa sai gore su shawa cikin dawa filin daga
kuma da Allah a gaishe ka Malam Hassan a shirin wannan hantsi kuma za ku kuma ji wato bayanai da masu ruwa da tsaki suka yi akan wato a fannin ilimi akan takaddaman tsakanin kungiyar malaman jami'o'i ta ASU da gwamnatin tarayyar Najeriya
ganin gaskiya shine waɗanda ya kamata su nuna wa gwamnatin cewa abin nan da ya kamata su yi ba su yi ba irin su kamar su Minister of Education yanzu nan da muke tunani cewa injeje zai yi abin da ya kamata years back shekarun baya kenan muna yawan ganin rubuce-rubucen sa akan ilimi yanda take tabarbarewa jajircewar sa akan cigaban da za a ba ilimi amma yanzu mun gansa akan kujera yanzu kamar bacci yake
to sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoto akan wannan batu waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu karfe 12 ne da minti 16 na dare ga shirinmu na gaba
Demokradiya a yau A cikin shirin namu na yau za mu ji dalilin da yasa shugaba Muhammadu Buhari bai amince da sabon dokar zabe da majalisar kasa ta aika masa ba sannan mu ji abin da dokar ta kunsa ni ce Madina Dauda A wannan shiri namu na yau za mu fara bitane akan sabon dokar zabe ta shekara 2018 wanda majalisar dokokin kasa ta aika wa shugaba Muhammadu Buhari kusan watanni biyu kenan da suka wuce Da farko za mu yi duba da dalilan da suka sa shugaba Buhari bai sa hannu a dokar ba. Gashin fadar da wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa yayi akan dokar.
A daidai lokacin da ake kokarin watakila shiga kafar wando daya tsakanin majalisar kasa da fadar gwamnatin tarayyar Najeriya dangane da kin sanya hannu ga sabon kudirin dokar zabe da shugaba Muhammadu Buhari yayi akai. Mai neman mukamin shugaban kasar Najeriya inda jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya fito fili ya ce idan shugaba Muhammadu Buhari da gaske yake yana so a yi zabe na gaskiya da adalci to ya rufe idon sai ya sanya dokar hannu. Sabanin kimimin da yayi yace ba zai sa hannu akai ba tun lokacin kuwa aka yi cigaba da yancece kuce a cikin kasa dangane da masu goyon bayan wannan matakin na shugaba Buhari da waɗanda ke da sabanin haka akan haka na tuntube daya daga cikin shugabannin jam'iyyar ta APC na kasa Maima Labuni domin in ji hujjojin da shugaba Buhari dogara da su wurin kin sanya wannan kudirin doka hannu duk da kuwa muhimmancin ta da kuma irin tanade-tanade da ake ganin an fa a ciki wanda zai iya inganta zabe a Najeriya kamar haka
to alhamdulillah kaman yadda aka sani Najeriya dai tana daya daga cikin kasashen ECOWAS da kuma AU kowa kuma ya san akwai kudiri da muka sa hannu ba a canza dokokin zabe wata shida kafin zabe na biyu dukkan zabubbuka na fidda gwanaye na cikin gida da jam'iyyu suka yi an yi su ne a tsarin ka'idan kundin zabe wanda ake amfani da shi yanzu so babu dalilin da shugaban Muhammadu Buhari wanda ya san Najeriya tana daga cikin ko kuma jagora ce ma a kasashe na ECOWAS da kuma AU ya saba ka'ida na abinda Najeriya ta amince ta sa hannu
amma ko kafin lokacin an dade da tura mai wannan kudirin doka bai sa mai ta hannu ba ba ga ni inda yayi da wuri da wasu kila waɗannan muhimman abubuwa na canje-canje da gyare-gyare da ke cikin wannan sabon doka da zai taimaka ya samu ma nasarar zabe nan gaba
eh to ai ka san shi dan majalisa ta yi doka ta tura shugaban kasa ya sa hannu ba kawai zai sa hannu dan sun tura masa bane dole a duba a ga in akwai tsumbure a ciki a cire su
yanzu idan alal misali majalisa ta nuna karfi da kudirin da dokar kasa ta bata na yawan mambobi su sa hannu a wannan kudirin doka ba ha ganin kamar za a tilasta shugaba Buhari sai ya bi wannan sabon tsari.
Ai ba za su samu membobin ba, ba za su samu biyu bisa uku da za su yi wannan ba, saboda shi saba ka'ida ba shi ne bin doka ba. Bin ka'ida shi ne yin bin doka.
Me neman takarar shugaban ƙasa kamar Atiku Abubakar da Ozi Ezekwesili sun fito sun ce idan shugaba Buhari da gaske yake cewa yana so a yi zaɓen na gaskiya da adalci a Najeriya ya sanya mu wannan dokar hannu, wani martani za ku mai da dangane da wannan matsayin?
Eto wannan doka dai ba shugaban Muhammadu Buhari ne ya tsara ta ba, shi kansa sakamakon wannan dokan ne. Da wannan dokan aka yi zaɓen 2015 me ya canzo a ciki? Ka san dai babu ko? Kowa dai ya san gida da waje an yi Allah san barka wannan zaɓe na 2015, so babu wani dalili da zai sa wai wannan kundin ita ce kadai mizanin sahihiyar zaɓe. Sannan kuma in ba a manta ba, ai hawansa karagar mulki zuwa yanzu an yi zaɓuɓɓuka da dama, wasu jam'iyyar APC ta ci, wasu jam'iyyar APC ta faɗi, da akwai wani abu da ba sahihiya ba ce da ba a yin sahihiyar zaɓe, da fin ƙarfi ake nuna ko kuma ƙwange a tsarin zaɓe, da sai an tursa sa APC ta ci.
Mai malabu ne kenan ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar APC a Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla, yanzu za mu ji abubuwan da aka gyara a dokar daga wurin shugaban kwamitin kula da harkokin hukumar zaɓe a majalisar dattawa, Sanata Suleiman Nazif.
Duk abin da ya damu 'yan Najeriya mun tabbatar da cewa an saka a ciki. Duk abin da ya damu shugaban ƙasa yake yadda da shi a wancan lokacin, a wannan lokacin mun yi gyara a kai, an cire abubuwan da bai kamata suna ciki ba, sannan an sa abubuwan da za su kawo gyara a INEC su tabbatar da cewa zaɓen 2019 an yi shi cikin lumana, an yi shi cikin zaman lafiya, an yi shi da duk wani ɗan Najeriya zai tabbatar da cewa zaɓe ya yi inganci kuma zaɓe ya yi kyau. Musamman section 49 wato sashi 49.3 da 4 na wannan doka na INEC. Doka ce wanda take magana akan card reader, wanda kowa ya sani zaben 2015 din nan card reader na daga cikin abubuwan da suka sa jam'iyyar adawa ta yi nasara. A wannan lokacin zai muka ƙara gyara wajen tabbatar da cewa card reader ta zama doka, dole ne a yi amfani da card reader. Sannan kuma mun sa a cikin wannan dokan cewa awa uku zuwa ƙarshen zaɓe in ba a kawo card reader mai aiki ba, wanda yake aiki a daga zaɓen nan sai washe gari. Amma duk da magana za a daga zaɓe zai washe gari, in mutum ya ji zaɓe ko yana cikin zaɓe ko an gabatar da zaɓe, ya zama na cewa wannan unit ɗin ko kuma ward ɗin da card reader bai aiki ba, ba zai shafi gaba ɗaya ƙuri'unsa ba. To INEC ta tabbatar da cewa ta declare nashi winner a wannan zaben nan. So duk wani gyara da ya kamata mu yi mun yi. Sannan maganan primaries yadda aka ce kwanaki 150 da kuma ya zama da cewa zuwa 90 kwanaki 90 kafin a zo ranar zabe an gama primaries, duk wa'annan mun saka a ciki. Duk abubuwan maganan logo, in babu logo, sannan mun tabbatar da cewa akwai sashi na 120 D da E da yake magana akan cewa duk wanda aka kama da fake voters card, to in Allah ya yarda alƙali ya mai hukuncin zuwa shekara 5 a prison. Sannan kuma in aka kama ka da katin wani, wato ka je ka debo katin na mutane, ka riki an kama ka da katin mutane, to ka tabbatar da cewa alƙali zai baka shekara 2 a gidan yari.
To distinguished, wannan ya nuna cewa abubuwa da shugaba Buhari ya nuna baya so kun gyara suke nan.
Ba shakka duk abubuwan da shugaban kasa ya ce baya so, wasu su ai ba ma ba wai ya ce baya so, abin da ya faɗa shine a wasu eh bai amince da su bane, domin yana gani cewa wannan hurumin INEC ne su gudanar da wannan abu. A wasu kuma dan gyara ne na maybe abu kaman a ce za a sa A aka sa B, ko kuma ya kamata a ce abu na wajen sashi na 1 aka kai shi sashi na 2, kuma duk wannan an gyara akai. Sannan da abubuwan da yace bai yadda bai amince ba, wannan ma duk an cire. So abinda committee ta yi yanzu shine duk abinda shugaban kasa yace bai amince da shi mun cire. Sannan zai muka la'akari da duk abubuwan da INEC kuma suke so, wato zai kawo gyara wa INEC muka saka. Sannan duk abinda zai kare hakkin wanda zai tsaya zabe muka saka. Sannan duk abinda zai tozarta wanda ya tsaya zabe shi kuma muka cire. Sannan muka tabbatar da cewa bugu da ƙari abinda zai kawo dan Najeriya ya san cewa zaben ya gudana, kuma an tabbatar da cewa bayan zabe ƙuri'an da ka bayar za ta yi amfani, nan ma mun tabbatar da cewa mun gyara akai duk abinda zai sa ɗan Najeriya samu zaman lafiya da kyakkyawan zabe, mun tsaya mu mai da hankalin mu. To wa'annan dokokin mun yi su bisa alakarin abubuwan da za su gudana a 2019.
Anya, wannan gyara da kuka yi distinguish bai makara ba kuwa?
Ai bai makara ba, wato abubuwa ne kashi biyu. Ai yanzu ma INEC tana amfani da dokoki wanda aka yi shekaru da suka wuce saboda ba a sa hannu a wannan ba, so babu abin da ya tsaya, amma daga ranar da aka sa hannu to dokokin da aka yi wanda aka riga aka yi amfani da tsohon doka sun wuce, kamar yadda ake cewa an sai da forms na 'yan takarkaru na takarar shugaban kasa na wasu jam'iyyar miliyan 45, na wasu jam'iyyar miliyan 20, takarar gwamna wani miliyan 22 da sauransu. Wayannan abubuwa ne wanda a wannan doka ba mu yadda da wannan tsarin ba. Abinda muka ce takarar shugaban kasa duk wani form na takara naira miliyan 10 ne, takarar gwamna naira miliyan 5 ne, haka na sanatoci miliyan 3.2, haka ƴan majalisu, duk wayannan abubuwa aka sa. Sannan kuma bugu da ƙari mun sake ƙari da babban abin da ya damu ƴan Najeriya, wato ya zama na cewa zaben general election sashi 91 yana magana akan cewa kudaden da aka amince dan takara iya amfani da su kar su wuce wannan kudaden, kamar na zaben shugaban kasa naira biliyan 5 aka yarda dan takara ya kashe kar ya wuce naira biliyan 5, daga naira 1 har zuwa biliyan 5 zai iya, in yana da 10,000 zai iya kashe, in yana da 20,000, in yana da miliyan 1, miliyan 10 har miliyan 5,000 zai iya kashewa a takarar shugaban kasa. A takarar gwamna kuma an amince cewa daga naira 1 zuwa naira miliyan 1,000 an yadda dan takarar gwamna zai iya kashewa, wajen motoci, wajen billboard, wajen banner, wajen duk wani al'amari na gudanar da zabe, annan maybe officeshi da sauransu, amma ban ce wai biliyan 1 ba, zuwa biliyan 1 muke magana, daga naira 1 in naira 20 kake da shi, in 30,000 kake da shi, in 100,000 kake da shi, duk ya isa. Sannan na sanata mun yadda cewa naira miliyan 250 aka kiyasce zuwa naira miliyan 200, ba a bukatan ka kashe yafi naira miliyan 250, so daga miliyan 1 ko 1,000 zuwa miliyan 1, in ma miliyan 5 kake da shi ko miliyan 1 zai ka kashe kayanka, amma kar ya wuce miliyan 250. Sannan kuma a shi ma na dan majalisa na tarayya, shi kuma an ce naira miliyan 100 zaka iya kashewa har ya kai mai naira miliyan 100, in baka da naira miliyan 100, in ma miliyan 10 kake da shi ko 2 ka kashe wannan akan gudanar da zabe. Sannan ba a yadda da guduma wanda ya wuce naira miliyan 10 ba, wannan shine ke cikin kundin tsarin nan na gudanar da ayyukan INEC.
Iyakacin abin da lokaci ya bamu dama akai kenan yau, idan Allah ya kai mu makon gobe za mu dora akan wannan batu na dokar zabe, inda za mu ji bambancin tsohuwar dokar da wannan sabuwa wanda ake ta muhawara akai. A madadin wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa da Sanata Suleiman Nazif, ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin, nake cewa a huta lafiya.
To madalla a gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice, jiya Talata wani alkali a Washington DC ya nuna rashin jin dadinsa a yayin ga mai baiwa shugaban kasa Donald Trump shawara kan harkokin tsaro na farko Michael Flynn, kan kariyar da yayi wa masu bincike akan maganar da yayi da wato yayi da Russia ɗan makonni kafin Trump din ya hau mulki, amma kuma ya jinkirta yanke masa hukunci. Alkalin kotun tarayya na gunduma Emmett Sullivan ya ce ba zai iya boye rashin jin dadinsa da damuwarsa ba kan abin da Flynn yayi, kafin daga baya amince da bukatun lauyoyin Flynn na soke zaman yanke hukuncin. Yan majalisun jam'iyyar Republican da Democrat na aiki tare a zauren majalisa domin neman sulhu, yayin da shugaban kasa Donald Trump ya sassauta lafazinsa kan barazanar da ya rufe ayyukan gwamnati a ƙarshen makon nan, bayan da Trump ya ce zai yi alfaharin rufe wasu ma'aikatan gwamnati akan bukatarsa ta gina katanga akan iyaka. Jiya Talata Trump ya faɗa manema labarai cewa za mu sa ido mu ga abin da zai faru, da akwai sauran lokaci muna kuma bukatar tsaron iyakarmu. Ranar Lahadi ta gabata ne shugaban Sudan Umar al-Bashir ya kai ziyara Damascus, lamarin da ya ba yawancin masu sa ido mamaki. A cewar kafar labarai ta Larabawa, ziyarar wata dabarar kasar Rasha ce na dawo da shugaban kasa Bashar al-Assad da gwamnatinsa cikin harkokin siyasar Larabawa.
To duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin mu, sai can da hantsi za a jima, amma kafin mu yi sallama da ku, zamu mika ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan tsohon limami Seneja Maligayi Sheikh Imam Nuruddin Traore da Alhaji Muhammad Sani Traore, wato mahaifin Sayyida Zina na gidan rediyo Zuriya FM da ke kuma si na rashin Alhaji Sayyidi Umar Nuruddin Traore da aka sani da Malam Sayyidi, wanda za yi da na wato addu'ar sa a ranar Asabar a gidansa da ke unguwar Busori a birnin Kumasi. Allah ya ji kansa da magabata dubbaki ta. Yanzu a madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen wasu na muryar Amurka, musamman Sarfil Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin, da wanda ya shirya ya bada umarni Malam Sidi da injiniyan mu na wannan safiyar wato Craig Barnes. Baba ya koma kiri ne daga nan Washington, nake sallama da ku sai da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.